Daga nan birnin Washington DC, muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma Nomad da Dalol, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum. Yanzu ma dai sarkin hashin gumin ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar zabe ta jihar Jigawa ta gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a fadin jihar. Sai dai kuma jam'iyyar adawa ta PDP bata shiga zaben ba. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, muna tafi da shirin tsuntsiya madaurin ki daya da kuma shirin zauren dattawan arewa. Haka kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi tattaki zuwa Jakarta, babban birnin Indonesia, kuma birnin da ya zama cikin ta lokacin da yake karamin yaro, domin gudanar da wani jawabi na taron 'yan Indonesia da suke zaune a kasashen ƙetare. Obama ya kwatanta Amurka da Indonesia waɗanda suke tattare da ƙabilu daban-daban dukkansu, ya kuma yi kira ga matasa da su yi gwagwarmayar ganin an kafa mulkin demokuraɗiyya. Ya yi magana sosai a kan amfanin da ke tattare da zaman lumana tare tsakanin masu aƙidu da addinai daban-daban, kuma masu launin fata daban-daban. Wannan taron da ya magana a wajensa yau Asabar, an shirya shi ne domin haɗa kan Indonesiyawa da suke zaune a kusurwa daban-daban ta duniya. Waɗanda suka shirya taron sun ce an samu mahalarta daga ƙasashe 55. Har yanzu akwai mutane da dama da ba a gansu ba, kuma ana kyautata zaton cewar ruwa ya cinye su, bayan da wani kwale-kwalen roba ɗauke da mutane fiye da 100 ya nutse dab da gabar Libya a cikin wannan mako. Hukumar kula da ƙaurar al'umma ta duniya IOM ta ce kwale-kwalen ya fara nutsewa 'yan sa'o'i kaɗan bayan da ya bar ƙasar da ke Afirka ta Arewa. Wani jirgin ruwan da ke wucewa a lokacin ya ceto mutane guda 80, ya miƙa su ga wani jirgin yaƙin Birtaniya mai suna HMS Echo, wanda ke cikin tawagar jiragen ruwan yaƙin tare da Turai masu ƙoƙarin daƙile safarar mutane a tekun Bahar Rum. Mai magana da yawun hukumar ta IOM Flavio Di Giacomo ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa bakin hauren ba su san tsawon lokacin da aka shafe kafin a ceto su ba, to amma dai sun riƙe wasu gaɓoɓin wannan jirgi a cikin ruwa har zuwa cikin dare lokacin da aka same su aka ceto su. Hukumar ta ce har yanzu akwai mutane 60 da ba a san inda suke ba. Dubban 'yan Afirka sukan bi ta wannan ɓarauniyar hanya mai tsananin hatsari wajen ƙoƙarin kaiwa ga Turai. Kusan mutane 100,000 sun isa nahiyar zuwa yanzu cikin wannan shekara, yayin da 10,000 a cikinsu suka isa a wannan sati kawai. Mutane fiye da 2,000 suka mutu cikin teku a ƙoƙarin kaiwa ga nahiyar ta Turai a bana. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaba Xi Jinping na ƙasar China ya ja kunnen yankin Hong Kong daga kausa harshe a yau Asabar, yayin da yake jagorancin rantsar da sabon shugaban wannan birni. Yana mai faɗin cewa hukumomi a Beijing ba za su yarda da duk wani yunkurin ƙalubalantar ikonsu ba. Xi ya faɗa a wurin taron cikin shekaru 20 da komawar yanke hannun China daga ƙasar Ingila cewa duk wani yunkurin yin illa ga ɗaucin China da tsaronta da ƙalubalantar gwamnatin ƙasa, ko kuma yin amfani da Hong Kong wajen gudanar da ayyukan zagon ƙasa a kan China, matakai ne da suka wuce gona da iri waɗanda sam ba za a amince da su ba. Masana kimiyya sun bayyana wani sabon binciken da ke nuna cewa ƙudurar tsando da ke haddasa ciwon barci a ƙasashen Afirka tana ɗauke da wata ƙwayar cutar da ka iya kawo ƙarshenta ita kanta. Ƙudurar tsando tana yaɗa ciwon barci wadda take ɗauka daga dabbobi zuwa ga ɗan adam, kuma an sha samun annobarta a can baya. Masana yanzu sun gano cewa ƙudurar tsandon wanda take haihuwar 'ya'yanta da rai kuma tana ba su nono, tana ɗauke da wata ƙwayar cuta mai suna Wiggles Worthy a cikin nonon nata, wannan kwayar cuta tana da matukar muhimmanci ga kudar tsando domin idan ba ita to kudar ba za ta iya haihuwa ba. Gano hakan ya ba masana kimiyya sukunin daukar matakan kala-kala na gamawa da kudar tsandon cikin su kuwa har da samar da magungunan da za su kai farmaki kai tsaye kan kwayar cutar Wigglesworthia ko har da kwayoyin halitta masu garkuwa jiki na kudar tsandon su samu sukunin kai farmaki kan wannan kwayar cuta da kansu ko kuma da ya toshe wasu hanyoyi daga cikin hanyoyin da kwayar cutar ke bi wajen tallafawa kudar tsandon.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau Asabar ne hukumar zabe ta jihar Jigawa ta gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomin jihar 27 da kuma kansiloli 284 a fadin jihar. Hukumar dai ta ce jimlar jam'iyyu 10 ne ke fafatawa a zaben. Amma jam'iyyar PDP da ke zama babbar jam'iyyar Hamayya ta kaurcewa shiga zaben saboda girmama umarnin alƙalin babban kotun tarayya da ke Dutse wanda ya bada order dakatar da zaben har sai bayan ya saurari korafin da 'yan takarar jam'iyyar suka shigar gaban kotun. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kodi na dauke da rahoton.
Kotu ta ce ni bisa takardun da suke gabana babu yadda za a yi gudanar da zabe ba tare da waɗannan mutane da suka biya naira miliyan 60,400 kawai kun dauko su kun ci a'a idan za ku yi zabe sai dai in za ku yi da su idan ku ba za ku yi da su ba to na dakatar da zabe sai an gama shari'a saboda haka za a tafi hutu ku je ku dawo ranar 29 ga wannan shekara wannan kuma shine abin da ya faru.
Barista Yakubu Abdullahi Ruba kenan jagoran lauyoyin da suka shigar da kara gaban kotun tarayya dake Dutse suna kalubalantar matakin hukumar zabe ta Jigawa kan cire sunayen mutanen da PDP ta fitar daga jerin 'yan takarar shugabannin kananan hukumomi da kansiloli. Ya ce domin girmama wancan umarni ne jam'iyyar ta PDP ta yanke hukuncin kauracewa zaben na yau.
Mu mutane ne masu bin doka da order saboda an yi mana tarbiyyar haka kuma mun tashi haka. To idan kotu ta ba da umarni suka ce ba za su ba. Mu mun yi taro. Taron nan da muka yi mun yi la'akari da umarnin da kotu ta bayar ne jima tsohon gwamnan jihar Jigawa a matsayinsa na shugaba da kasulani ɗayo ya tara 'yan jam'iyyar PDP na jihar Jigawa ya ce shi mutum ne mai bin doka da order kuma ya umarci duk wani ɗan jam'iyyar PDP na jihar Jigawa kada ya shiga zaɓe yau ba don komai ba domin kotu ta ce kada a yi wannan zaɓe yau.
To amma shugaban hukumar zaben ta Jigawa Alhaji Sani Muhammad ya ce hukumar ta dogara da sahihan hujjoji da kuma shawarwarin da ta samu ne daga lauyoyinta gabanin ci gaba da gudanar da zaben.
An je kotu gaskiya ne an kuma zauna an yi abubuwan da ya kamata a yi amma bisa ga tsari kowace hukuma tana da bangare na mai kula da harkokin shari'a kuma bayanai da suka bamu sun nuna mana cewa hukuma tana da dama ta ci gaba da zabe.
Tunda safiyar Asabar dinnan ne dai jami'an hukumar zaben suka bayyana a tashoshi da rumfunan zabe da ke sassan jihar ta Jigawa sai dai an fuskanci karancin fitar masu kada ƙuri'a.
Sunana Adamu Ibrahim Jigawa Tsada. Muna amfani da tsarinmu na shugabanci a bin shugabanni abinda suka gaya mana shi zamu amfani da shi. An ce kada mu shiga wannan zabe. Mu dai abinda jagororinmu suka umarci mu cewa lallai mu yi nisanci a wajen inda za a yi zaben kuma ba za mu je insha Allah.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gai da Mahmud, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Aliza ta kawo mana.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shin wani irin tarbiya ya kamata iyaye su bai wa 'ya'yansu domin kada a rika amfani da su wajen yin ayyukan asha ko kuma ta da zaune tsaye? abinda za mu duba kenan a yau. Kuma wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya samar mana ra'ayin wasu daga kanan Dabo kamar haka.
Sunana Awali shugaba unguwa. Hanyoyin da nake gani za a bi wajen gyara tarbiyyar yara a wannan zamani. Ita damun tarbiyya gaba daya ta aiki ne na bangare uku wanda yake iyaye, malamai da kuma al'umma. Iyaye za su libada ta tarbiyyar a gida ne. Sannan kuma su malamai a lokacin da aka ce yaran nan sun dawo wajensu a makaranta su ma su ba su tasu nasu bangaren. Sannan kuma al'umma wato ma'ana yara sun baro gida ba su kai makaranta ba a nan a lokacin da aka ga yaro ya aiwatar da wani abin da ba daidai ba. To a nan ne kuma al'umma za su shigo su cika nasu ba wai tunanin cewa ɗana ne ko ɗan uwana ne ko na san shi ko ban san shi ba. A'a mu ɗauka a matsayin al'umma ne in yayi ba daidai ba a gyara masa. Ta haka nake ganin tarbiya in dai kowanne ya cika wannan bangaren su to insha Allah tarbiya za ta yi daidai.
Sunana ɗan kaka Muhammadu. To abin da yake akwai kai mai gida kai ne za ka kula da uwar yaran nan, ita kuma uwar yaran nan ta kula da yaran nan. Idan ta kula da yaran nan to tarbiya za ta samu. Amma kai in baka kula da yayin matarka ba to ita ma ba za ta kula da yayanta ba.
To kula kamar ya baba.
To kaman abin da yasa kaman kai mai gida in ka kula da iyalinka to lallai uwar yara za ta kula da su ta koya musu tarbiya yaran nan su kula da tarbiyyan nan da uwan nan take nusar da su. Kai kuma mai gida ka nusar da uwa ta su da tarbiya in ba ka bi da ita da wannan tarbiya ita ma ba za ta bi da yayanka ba. Idan kuma har ila yau ka bi da ita wannan tarbiya to duk yanna aka juya aka dawo da abin da ka gaya mata za ta yarda da shi. Amma in ba ka yi in ka gaya mata ba za ta yarda da shi ba to haka ƴaƴanta za su yi.
Sunana Tijjani Ma'azu Aljara. A takaice ita magana tarbiya magana ce mai faɗin gaske. To amma a dunkulewa shi ne iyaye su a karan kansu zama nagari. Su zama nagari sannan kuma duk abubuwan da za su yi a gaban ƴaƴansu ya zamana a ce suna abubuwan da suke masu kyau. Dan ƴaƴansu in sun taso suna kwaikwayonsu ne kai tsaye. Abin da suke yi suka ga ana yi a gidansu to da shi za su taso. Wannan shi ne a takaici.
Ya kenan duk abin da ka san cewa ba za ka iya yinsa a gaban ƴaƴanka ba misali ga mata ka kauce masa.
Kai kan ka san wannan abin ba da kyau domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye cewa menene da'a. Sai ce da'a shi ne abin da zuciyarka ta nutsu a kansa. Amma sai sahabbai suka tambaye to ya rasulullahi menene abu wanda yake al-ithm ma'ana abin da yake zunubi ko kuma abin da yake mara kyau wanda ba tarbiya kenan a cikin sa. Sai ce abin da ya kai komo a cikin zuciyarka sannan kuma kake kyamatar mutane su ganka kana aikata wannan abin. To haka duk wani abu da ku iyaye kuka san cewa idan kun yi ba ku so ƴaƴanku su gani to ya kamata ku kiyaye. Sannan a karan kanku magana ta farko fa shine ku din ku zama nagari.
Sunana Ali Yusuf Kakaki. Wato hanyar da iyaye za su bi domin tarbiyyantar da ƴaƴansu hanya ɗaya ne ta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu cewa mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu abubuwa guda uku. Na farko karatun Alƙur'ani da san manzonmu da kuma Ahlul Baiti. In muka dora su akan wannan koyarwa na Alƙur'ani da manzon Allah da iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani bayan shi a ra'ayi wannan shine sako tabbas.
To a mu'amala fa misali a mu'amalance
to mu'amala duk da ta lalace yanzu iyaye abin da ya kamata su duba wajen tarbiyyantar da ƴaƴansu ala kullu halin su rinka dubawa daga safe zuwa rana zuwa yamma wani ya hali yaro yake ciki ba a bar yaro sasakai ya rinka gurin yaro ya je makaranta ya dawo an duba halin da yake ciki wasuwaye abokan shi da suwaye yake hudda.
Sunana Malam Muhammad Ali. To ka san iyaye haƙƙinsu ne tarbiyyar yara ta tahi da tarbiyya tun daga gare su. Tun yaro yana karami aka yi dora shi akan hanyar da ta dace kafin ya san wani abu ma kafin ya ma san me zai fara zuwa ko makaranta ko wani abun nan ka dora shi akan wani jadawali daban. Amma ka san yanzu shi tarbiyya yana da wahala. Kai kana gida kana ta fama tarbiyya in ka fita waje ba ka nan kuma yaron samu wata mummunar tarbiyya daga baya. To amma abin da ke kawo haka ga iyaye su duk da suka ce na ga iyaye yaro ya tahi da tarbiya ko kuma in ka ga yaro ya tahi ba tarbiya to shi ma wanda ya tarbiyyantar da yaron bai samu kyakkyawar tarbiya ba.
Usmana Shamsu mai shadda. wato ni shawara da zan bawa iyaye kamar misali magidanta kamar mu hanya ce guda biyu. Na farko dai mu duba Allah mu rike Allah sannan nauyin mu rike sana'a. Shi yaro kullun abin da yake da bukata shine duk bukatunsa idan ya kawo su na makaranta ne na yau da kullun ne ya sutura ce dan abubuwan da yake gani a makota idan an yi kokarin kana sana'a ka rike sana'arka to na tabbatar da cewa Allah da ana dauki masa wannan ana kula da shi ana kula da tarbiyyar mahaifiyarsa shi ma na kula da tarbiyarsa na tabbatar da cewa za a samu ingantacciyar rayuwa. Hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu kuma makarantun da muke dauka muke kai yaran mu lalle ne wajibi mu duba ingancin makarantun sannan mu ingancin malaman. Kaga da a baya zaka ga malamai za su koya yara tarbiya sannan su koya musu ilimi amma yanzu me ilimin yawanci kadai suke koyarwa ba tare da tarbiya ba don wani lokacin ma idan ba kula da tarbiyyar makarantun da zaka je ka kai danka ba to anan ma saka an samu lalacewar tarbiya sannan kuma me mu dinka kula da kai komo din su yaran nan kanana dole sai ana dole a yanzu ta kai matsayin da wayan su yaran ma kanana ne zaka su suke lalata yara kanana.
Sunana Musa Dan Zaria. Na farko dai daman Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴan ne domin kamar yadda ake cewa an baka kiwace su ka tarbiyatar da su kai wasu abubuwa to abu ne wanda yake zama kalubale gaskiyar magana akan fa samun matsaloli daga iyayen. Na farko su kansu iyayen tun daga yanayin auren da yanda har ake zuwa Allah ya azurta ka da ƴaƴan wato mutane suna daukan wasa ba su ma sanya ya ainihin haƙƙin Allah yake ba. Na farko abin da yake ba da kwari duk mutumin da aka ce Allah ya azurta ka da ɗa na farko dole ɗa ya san cewa cinsa da sansa da wahalarsa da tarbiyarsa kai kana da damar da zaka iya dauka. Wannan dalili yake sa ɗanka ba zai tafiya wace wace ba kuma ba zai mu'amala da yaran da suka fi karfin iyayen suka fito ba. Amma tsaban matsalar da ake samu shine za ka ga yau a gida shi kansa uba ya nuna lusari ne shi ya nuna shashasha ne shi ma'ana abin da nake nufi ba zai iya daukan tarbiyyar iyayensa da gudanar da haƙƙin iyayensa ba ta abin da za su ci sai ga sai kama kame an barwa mata su suke daukan dawainiya har ma iyayen sun gane cewa iyayensu maza wato su ba abin da suka iya yi sai mata to ka kuga harka ta tarbiyya ga aka ce mace za a zuba idanu to gaskiyar magana dole irin wannan matsalolin su faru. Sannan babban abin da yake faruwa shine shi kansa tarbiyya ta addini in ka ba wa danka wadataccen tarbiyya ta addini tun yana karami ka nusar da shi Allah da manzansa nan yana taimakawa wajen gudanarwa da shi kansa dan in yazo tarbiyarsa ta yi kyau ya zama su kansu iyayen kai ma ka ci gajiyan abin da ka tarbiyatar.
Sunana Isa Bellaja wanda aka fi sani da dattijan arziki. Na farko dai yaro ka koya masa sana'a lokacin da yake karkashin ikon kai daga shekara 6 zuwa 14 ya zama to ka hada shi da wata sana'a wadda zai rika koyo ba sai ya girma ba sannan ka ce koyi sana'a kuma ya zama to kana bibiyar yaranka a kullun yana kusa da kai kana tambayarsa me yake faruwa ka zama abokinsa ba ka zama kullun ai ta buga kudi ka tafi makaranta ba gashi kaza ka zama amma ba abokinsa baka koma gida da wuri baka mu'amala baka komai da shi baya ganinka ya sai tarbiya tarbiya daga uba da uwa suke haɗa su koyi da tarbiya.
Masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tana fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari da ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayoyi akan tarbiyyar yara Jummai Alice daga birnin Washington DC nake muku fatar alheri. A huta lafiya.
Da Jummai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da zauren dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na jawabai daga dattawa. To kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta musanta cewa jirgin dake jiran shugaba Buhari a London kalla shi fon 4,000 a kudin bigiran da ya tsaya. Garba Shehu ya ce jiragen shugabanni ba sa ma biyan irin wannan kudin. Ta ce gwamnatin Buhari ta cancanci goyon baya.
Noma da aka karfafa tono ma'adinai wanda yake ana samun gagarumin ci gaba.
Shi kuma mai taimaka gwamnan Bauchi kan tsara ayyuka Tahir Ibrahim Tahir Talban Bauchi yayi murabus daga mukamin sa da zargin gwamnatin jihar ta MA Abubakar ta mai da shi dan bora.
An yi wa wahala da kai an kafa gwamnati fa an zo ana aiwatar da gwamnatin baka a ciki an yi amfani da kai a cimma wata buri bukata ya biya baka da wani amfani sai kai kai makanka alam na sharaka sannan
Janar Babangida ya fayyace matsayin sa na garin Bawul ga Najeriya ta hanyar damka jiyoyi wasu hakoki ya ce raba Najeriya san bai mata so ba ga tambihi daga Yarimon Mori
kowa ya yarda wannan hadin da Allah ya hada mu yayi mana koguna biyu manya manya River Niger da River Benue sai shiga creek Allah ya kawo mai a wajen
ana ci gaba da taziyar rasu tsohon gwamnatin Taraba dan Baba Suntai Nasiru da Maili kamerar Amurka daga Abuja Najeriya
to bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya dattawan da za su saki yi ma yan arewacin Najeriya jawabai yau sune mai girma sarkin Badukko a garin Kaduna Alhaji Usman Sani da kuma rabaran Audu Bakwai daga Katsina ga mai girma sarkin Badukko
muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra an daina kashe-kashe irin na dabbanci domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan dabi'a ba su bamban da dabba ba za ka ga ma cewa waɗansu masarauta ɗaya ce amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe yazo ai ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki so muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala cewa yadda abubuwa suka kawo ƙarshe abubuwa suka soma daidaita musamman ɗan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba abinda muke fata sojojinmu na Najeriya da suke wurin wannan yaƙi su ma Allah ya ba su nasara a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu musamman kaman jihohin arewa ta gabas wanda ba sa cikin kwanciyar hankali muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu ya kawo haɗin kan Najeriya manyan Najeriya mu ba da kyakkyawan zamantakewa mu ba da kyakkyawan jagoranci mu ba da kyakkyawan misali domin Najeriya nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take Najeriya ta shiga wani sabon shafi ta shiga wani sabon bari yadda aka karbe ta yadda aka shugaban mu mutanen duniya sun dauka yanzu muna da hankali mun san ciwon kanmu mun san abin da muke so kuma muna roko ga manya wanda suke ganin su yan siyasa ne su san cewa yanzu da yawaye canji ya shigo ga talakawa suna da ikon zaɓin wanda suke so suna da ikon su zaɓi gwamnatin da suke so suna da ikon su zaɓi wanda suke so ya jagorance su saboda haka mutane su shiga taitayen su san cewa an wuce lokacin da ake ɗauki dora talakawa sun san ciwon kansu sun san abin da aka yi musu a baya ba a kyauta musu ba suna ganin sun samu mafita yana da kyau a taimaka maimakon a ruɗa kan jama'a haɗa kan jama'a babu kyakkyawan zamantakewa mutane ba su san inda aka dosa ba muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta yi mana ayyuka muna fatan Allah ya sa ya zanto cewa mun samu hanyoyin jirgin ƙasa masu kyau jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da a samu kyakkyawan zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa Najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da kamar yadda da ake fita da naira a kashe ta a London da New York ya zanto mun komo da wannan Najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci Afirka kamar yadda ake mata kirari kiwo Afirka ta amsa sunanta ta biya buƙatun Afirka baki da 'yan Najeriya gaba ɗaya muna fatan Allah ta'ala ya mana buɗi ya mana jagoranci ya tabbatar da wannan burin mu da fatan mu da addu'an mu wanda muke ta yi musulmi da kirista na neman Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya Allah ya ansa mana ya biya mana bukata ƴaƴan mu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau shugabanni ko mun musu fatan Allah ya musu jagoranci wa na gode Allah samu mu tashi lafiya
shi ma rabaran Audu Bakwai ya ce
assalamu alaikum ƴan uwa na yan Najeriya hayaniyar da ke faruwa can da can idan an kashe dan jukun an kashe dan Najeriya in an kashe Bahaushe an kashe dan Najeriya in an kashe Bahillaci an kashe dan Najeriya Najeriya ce ta rashi kuma mu ne muka rashi don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna ku ba kowa hakinsa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana buƙatar dukkanmu muna buƙatar juna a makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin Saboda haka hakuri ne ya kamata mu yi da juna. Irin abubuwan da ke faruwa tsakanin ƴan banga da barayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu. Kowa ya hakuri da abin da Allah ya bashi. Hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya. Mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma. Hukuma kuma ta bi ka'ida, ta bi kadi. Domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa. Mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi. Mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi. Ba daɗi ka ji can kwaram haka. To duka dai Najeriya ce. Wannan shugaban ƙasa mu ne mashi addu'a. Dan Allah ya bishe shi, dan Allah ya zauna da ƙasar lafiya. Wanda ya kamata su yi magana, hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya. Wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya. Hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya mu sai hukuma, kuma Allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma. Kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata. Shugaban ƙasa yadda ake yaban ka mai adalci, to ka ci gaba da adalci. Kuma gwamnati ya kamata ku bi sahu, ku yi abin da ya kamata. Da nan muke kira da iyaye a kwafi ƴaƴa, ƴaƴa su yi abin da ya wajaba. ƴaƴa mu zama da biyayya ga iyayenmu. Iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa. Malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku. Amma bai kamata a ƙi jinin wani domin addinin shi ba, sai dai shi ya ƙi jinin kanshi domin cikin addini ya keri, ya yi zarfafi, ya wuce abin da ya kamata ya yi. Mu ɗauki abubuwa cikin sauƙi. Aikin mai wa'azi ya faɗakar, ya yi wa'azi, ya tsautar, ya kwabas, shi kenan sai ya saurara, ya bar ma Allah kuma ya ikon shi. Domin mai wa'azi bai faɗa bindiga. Mai wa'azi fa bai kamata ya kasance da kai duka ba. Mai wa'azi ya kamata ya zama kamar mai bada shawara. Mai bada shawara zai bada shawara ya faɗi ta gaskiya. In an bi, wanda ya ba shawara shi ya samu. In an ƙi, wanda ya ba shawara shi ya rasa. Ina fatan alheri. Ni mai suna Rabaran Audu Bakwai daga Equa Church Matazo a jihar Katsina. Nagode.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida da Ibrahim. To jama'a, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta tsayar da ranakun da za a fafata wasannin neman gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 tsakanin Najeriya da Kamaru. Najeriya dai ta yi korafi a kan shawarar farko ta buga wasannin biyu tsakanin ranar 1 zuwa 4 ga watan Satumba. Kuma hukumar ta FIFA ta duba korafin, inda a yanzu ta tsayar da ranar 31 ga watan Agusta domin buga wasan farko a Najeriya, yayin da za a buga wasa ta biyu a kasar Kamaru a ranar 4 ga watan Satumba. Yanzu haka Najeriya ce yake jagorancin rukunin biyu na wasannin neman gurbin da maki 6 da ta samu a wasanni biyu, yayin da kasar ta Kamaru ke bin ta da tazarar maki 4 a tsakaninsu. A wani gefen kuma, shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ya yi ba da sabon tsarin ƙarin alƙalan wasa masu nazarin bidiyo da ake gwajinsa a gasar zakarun nahiyoyi da yanzu haka ake gudanarwa a ƙasar Rasha. Infantino ya bayyana sabon tsarin da cewa babban nasara ce, to amma kuma yana buƙatar a inganta shi. A cewarsa, tsarin ya inganta adalci a wasa, inda ya zuwa yanzu ya bankaɗo gaskiyar lamari kusan sau 6 da aka sake lalle a gwajin sabon tsarin da ake yi a gasar ta zakarun nahiyoyi. Babban misali, inji Infantino, shine sa'ad da aka hana ƙwallon da ƙasar Portugal ta jefa a karawarta da ƙasar Mexico a matakin rukuni-rukuni na gasar, bayan da alƙalin da ke nazarin bidiyo ya hango 'yan wasa hudu da satar fage kafin nani ya zura ƙwallon. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To madalla, Allah ya samu dace. Masu sauraron mu sai ayi mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya ci na gabatar da shirin, da kuma Salamun Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni, har ma da injiniyan mu na yau. Ni Sarfi da Hashim Gumar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.